gode mun kuma ka gode mai iyayenka. Ma'ana idan baka gode mun ba baka gode mai iyayenka ba, ka sani ilayyal masir, zuwa gare ni za a koma. Akwai ran da zaka dawo ka same ni, akwai kiyama, akwai kabari, akwai lahira. Zaka ga sakamakon wanda bai gode mai Allah ba, za kuma ka ga sakamakon wanda bai gode mai iyayen shi ba. Da haka sai a gina ƴaƴa akan wannan asasin, su zama masu godiya, su zama waɗanda ba su da butulci. Kada a ɗora su akan butulce ma ni'ima. Duk wanda ya saba da godiya akan ni'ima, to ba zai zama mai butulci ba. Da haka ana buƙatar a tarbiyyantar da ƴaƴa akan wannan gabar, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Asasi na hudu na tarbiyya, Allah ya ce wattabi' sabila man anaba ilai. Luqmanul Hakim ya ce ma dan shi wasiya ta hudu da nake maka shine wattabi' sabila man anaba ilai, ka bi hanyar waɗanda suke komawa zuwa gare ni, suke komawa zuwa gawa, zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ma'ana ka bi hanyar bayin Allah waɗanda suke komawa zuwa ga Allah, masu inaba, masu komawa zuwa ga Allah, wanda suka kama hanya kai tsaye hanyar Allah suka dosa a rayuwa. To idan za ka bi hanya, ka bi irin hanyar waɗannan. Wannan gabar asasin da yake nuna mana, yana nuna mana asasin suwa za ka tarbiyyantar da ‘ya’yanka su yi mu’amala da su, da suwa ‘ya’yanka ya kamata su yi mu’amala, suwa ne ne abokansu, suwa ne ne abokan mu’amalarsu, da suwa suke zama a cikin gida, ne suke kallo a cikin gida. Shin sanal-sanal ɗin da suke kallo a gida suna cikin wattabi sabila man anaba ilai, hanyar waɗanda suka koma zuwa ga Allah ne suke tafiya a kai ko ba ita ba ce, da suwa suke zama a cikin gida. Wayoyinsu da suke chatting, group-group ɗin da suke, Facebook da suke bi, suwa suke bi, suna bin sabila man anaba ilai, ko kuma suna bin wata hanyar waɗansu mutane daban. Dole kana buƙatar ka tabbatar da wannan ababin tarbiyya. Da haka a nan an tabbatar da cewa ba a so ɗanka ya bi wata hanya sai hanyar waɗanda suka bi hanyar Allah. Kuma ‘ya’yanka da kake tarbiyya, wanda kake so in ka tarbiyyantar da su ɗin ka samu aljannar can da aka faɗa, suna bin sabila man anaba ilai ko ba sa bi? Suwaye abokansu a unguwa, suwaye ƙawayensu, suwa ne wani a skirin ɗin gidanka a TV waɗanne tashoshi ake kallo? Tashoshin na wanda suka bi hanyar Allah ne, ko tashoshin waɗanda suka kauce ma hanyar Allah? Series-series da ake bi kullum, ana cewa an kusa farawa, an kusa farawa, a zo a zauna, yau a ina aka tsaya, za a tashi a wuri kaza. Wannan sabila man anaba ilai ne suke bi ko ba sabila man anaba ilai ba ne? Da haka idan akwai matsala a nan, to ka san asasi daga cikin asasi na tarbiyya ya riga ya gama rushewa. Kana buƙatar ka zo ka sake wannan asasin, ka nemo hanyar da za ka ɗora su a kan hanyar waɗanda suka bi hanyar Allah, su rinƙa tafiya a kanta. Don haka wannan asasin yana da matuƙar mahimmanci a babin tarbiyya, musamman a wannan zamanin wanda kowa yana da waɗanda yake bi, ko da baya fita daga gida kwata-kwata, a wayar shi akwai waɗanda yake bi, a social media akwai waɗanda yake bi, a TV akwai waɗanda yake bi, a satellite akwai waɗanda yake bi. Da haka kai aikin da Allah ya ɗora ma a matsayinku na iyaye shine ka tabbatar da cewa hanyar da suke bi ɗin nan sabila man anaba ilai ne, wattabi sabila man anaba ilai. Wannan shine wajibinka kai a matsayinka na wanda Allah ya ɗora maka wannan nauyin. Idan kai sakaci da shi, za ka ga tasirin wannan sakacin a gaba. Lokacin da ya kamata ka kwanta kai bacci, to shine lokacin da bacci zai ƙare maka a rayuwa. Lokacin da ya kamata ki zauna ki huta, girma ya zo, kwanciyar hankali ta zo, to a lokacin ke kuma lokacin ne farkon tashin hankali zai fara faruwa a rayuwarki. Saboda me? Saboda kin bar wannan asasin ya tafi a banza. daga ƙarshe zaka zo kana cewa ai abokai ne sun lalata min ta, ai ƙawaye ne suka lalata min ya, dan haka ya akai kika barsu baki dora su a sabila man anaba ilai ba tun daga farko? Waye ya rusa wannan tarbiyyar? Ke sai kika rusa wannan tarbiyyar domin ga abinda Allah ya sa kiki yi baki ba, kin zauna kawai kin barsu da wayoyin su yi abinda suke so, kin bar musu satellite su kalli abinda suke so, kin bar musu dama su fita su kawance da wanda suke so, to ta yaya ba za su lalace ba? Ba ki da hanyar da za ki hana su lalacewa. Da haka asasi na biyar na gaba sai Luqman ya ce ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ya ce ya kai dan dana ka sani cewa duk wata kwaya ko mi kankantar ta ko da kwaya gero ce, a ce a je a samu wani katon dutse a jefa ta, ko a je a jefa ta a wani daji, ko mi girman dajin ko mi kankantar kwayar, ya ce ya ati biha Allah, Allah zai zo da ita. Allah ya san a ina take, a ina ta makale, wani lungu ta shiga, a wani sako take, Allah yana sane da wannan. A wannan asasin me ake so a koya mana? Me ake so mu gina ƴaƴanmu a kai? Abinda ake so mu gina su a kai shine muraqabar Allah, su san cewa duk inda suka shiga Allah yana kallon su, Allah yana tare da su. Ba muraqaban mu iyaye ba, ai duk inda kika je ina sane, ai duk inda kika shiga ana ina sane, labari na zuwan mu, a'a ba wannan ba, baki isa da wannan ba. Ki sanya mata muraqabar Allah a zuciya, duk inda kika shiga Allah yana kallon ki, Allah yana tare da ke, Allah yana rubuta abinda kike aikatawa. Ni dai nayi iya abinda zan yi, na hana ki kaza, na hana kaza, na hana kaza, dan haka in kin fita in kin yi, ga Allah nan yana kallon ki, na bacci da Allah. Samu su muraqabar Allah a cikin zuciya. Shi yasa duk wanda yake dauko muraqabar kanshi ya sa a zuciyar ƴaƴan shi, akwai lokacin da za su wuce wannan matakin. Ya ai dai inda kuka shiga ina sane, ai duk abinda kuka yi ina ana faɗa mun, ran da suka gane ƙarya kike yi shikenan kimar ki ta zube, sannan kuma wannan abinda kike faɗa ya zama shirme, ba abinda zai yi tasiri a kansu. Sun gane ma ashe ba ma kya sani cewa da kike kina sane, cewa da kai duk inda suka shiga kana sane, ashe ƙarya kake yi ma ba da gaske bane. Amma sa musu Allah a cikin zuciya, jadi inda kuka shiga Allah yana tare da ku, wannan abun ba ni na hana ba, Allah ne ya hana. Dan haka in kun saba ma Allah, ku da Allah, Allah yana kallon ku. Nemo ayoyi da suke maganar muraqabar Allah, suke maganar Allah, tarayyar Allah da bayi, ka cusa musu a cikin zukatansu su yadda da wannan su gamsu, sai su je za su yi abu, saboda ba ka nan ko ba ka nan, amma sai su tuna Allah, sai su bari su ci aikatawa. Amma in suka je in ba Allah bane a ransu, in suka je za su yi abu suna jin tsoro, an ce ana ganin su duk inda suke, in suka samu suka ɓoye a wani wuri suka tabbatar cewa nan fa ba mai ganin mu, shikenan sai su aikata abin da suke so. Amma in Allah aka sa musu ba, to wannan ba zai yiwu su keta wannan alfarmar ba, duk inda suka shiga suna jin tsoron Allah, suna ganin girman Allah, sun san Allah yana kallon su, yana tare da su. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah. Ajina musu wannan, duk inda kuka shiga Allah yana tare da ku, kuma ranar al-qiyama zai zo ya tsayar da ku, ya ba ku labarin abinda kuka aikata. To wannan zai taimaka wurin gina tarbiyyar su. Wannan shine asasi na biyar daga cikin asasi na gina tarbiyyar ƴaƴa. Na shida sai ce ya bunayya aqimis sala, ya kai ɗana ka tsayi da sallah. Bayan aqida ta samu, tauhidi ya samu a zuciyar yaro, ya bunayya la tushrik billah, sannan ya san kimar iyayen shi, ya san suwa yake koyi da su, wata bi sabila man anaba ilai, in zai sa kaya ya san irin na suwa ya kamata ya koya ya sa, idan zai ci abinci ya san suwa zai yi koyi da su wurin cin abinci. Amma in ka bar ƴaƴanka suna koyi da kowa, baka da wata bi sabila man anaba ilai. Sannan ya san Allah yana tare da shi a duk inda yake. To daga nan sai magana sallah. Shi yasa wannan matakin yake nuna waɗancan abubuwan da aka lissafa a baya ana so ɗa ya jini akan su tun kafin ya hau ya kai shekara 7 ya jini akan su. Domin daga lokacin da za a zo umarni da sallah in ya kai shekara nawa ne, manzo Allah ya ce ku umarci ƴaƴanku da yin sallah in suka kai shekara 7. Wadribuhum alaiha li ashrin, in sun kai shekara 10 ba su yi sallah ba a dake su. Kenan yanzu waɗancan abubuwan guda 6 ko guda 5 na baya ana so su jini a kansu ne tun kafin su kai matakin umarni da yin sallah. Shi yasa a nan sai aka zo aka ce ya bunayya aqimis sala, abu na 6 aka ce ya kai ɗana ka tsayi da sallah. Ai mun san me ake nufi da tsayi da sallah ko? Ba sai waye ya kai ɗana ka yi sallah ba, yin sallah daban, tsayi da sallah daban. Tsayi da sallah shi ne yin sallah a kan lokacinta da kuma yin sallah kamar yadda aka ce a yi, wannan shi ne iqamis sala, shi ne tsayi da sallah. Yin sallah kuma wannan shi ne kawai ka yi sallah, ka yi ta yin sallah. Shi yasa a Ƙur'ani ba ma ji Allah yana cewa ku yi sallah, ku yi sallah, sai dai a ce ku tsayi da sallah, ku tsayi da sallah. Ma'ana ba a yin ta sai lokacin da aka ce a yi ya yi, sannan kuma ba a yin ta sai yadda manzon Allah ya koyar ya ce a yi. Shi ne ma'anar ya bunayya aqimis sala, ya kai ɗana ka tsayi da sallah. To wannan yana daga cikin abin da ake so a gina yaro a kai, a tarbiyyantar da yaro a kan yin sallah da son sallah ɗin. Duk lokacin da lokacin sallah ya yi a tayar da shi ya yi sallah, a nuna mai lokacin sallah ya yi, yaro ya gina a kan wannan ɗabi'a, ya gina a kan wannan halin, sai ya zama ya taso a kan sallah ta zama jiki a tattare da shi. Ba wai sai ya girma sannan a zo a ce za a koya mai sallah, za a tirsasa shi ya sallah, baya son sallah ba. Shi yasa duk wanda baya son sallah za ka samu akwai inda aka samu matsala a baya kafin lokacin yin sallar shi ya zo. Kin bar su suna zama a gida su yi abin da suka ga dama, su kwanta lokacin da suka ga dama, su tashi lokacin da suka ga dama. Sai kuma lokacin ya yi ki zo ki ce dole za ki canza su daga wannan yanayin, ko kuma dole za ka canza su daga wannan yanayin, wanda suka tashi kusan shekara 15 ko 20 a kai, a ce a rana ɗaya ka canza su. Shi yasa dole sai mutum ya zo ya ta kuka ƴaƴan shi ba sa son sallah, a taya shi addu'a, yara sun kangare sallah bata dame su ba. A'a, ke ce asali sallah bata dame ki ba, baki sa ta a asalin wajibi na asasi na tarbiyya ba, kika gino su a kai tun suna ƙanana. Shi yasa da suka girma ba za su tankwari a yadda ake bukata ba. Da haka ya bunayya aqimis sala, a tarbiyyantar da yaro a kan yin sallah da son sallah ɗin, da kuma a koyar da shi ma yadda ake yin sallah. Ya gani a aikace, ya ga a gidansu lokacin sallah na yi kowa ya tashi ya fatsama, ya tafi harkar sallah, alwala ana ta shiri sallah za a yi. To duk wanda ya saba da wannan shi ma a haka zai tashi. Amma in ya tashi a gidan da yan an yi lokacin sallah ya yi wancan ya tafi, ya je ya yi sallah can an jima wannan, ni ma dai kai bari in zo in yi sallan nan, bari in ƙarasa ni ma sallah fa har yanzu ban yi ba. An taso a haka a irin wannan gidan, to haka zai taso shi ma haka zai ɗauki sallah. Da haka ana buƙatar a gina shi a kan wannan asasin, a faɗaitar da shi, a nuna mai mahimmancin sallar da kuma matsayinta a addinin musulunci. Asasi na 7 wanda za a gina su a kan tarbiyya a kan wannan shi ne wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya ce ya ɗana aqimis sala, ka tsaida sallah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, ka rinƙa umarni da kyawawan ayyuka, ka rinƙa hani dangane da munanan ayyuka. Umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki. Me yasa aka kawo wannan gabar yanzu? Ma'ana a baya yanzu ƴaƴanka ko ƴar ƴaƴanki sun cika kenan. Sun samu tauhidi, sun samu mu'amala da iyaye kyakkyawa, sun samu bin hanyar mutanen kirki na ƙwarai, sun samu tsayi da sallah, yanzu sun zama kammalallin mutane, sun zama cikakku. Idan mutum ya cika saura ne, saura ƙoƙarin kuma ya cika wani. Ƙoƙarin shi ma ya zai ya ɗora wani akan wannan hanya ta ƙwarai sai ya zo. Shi yasa sai aka ce wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. A gina yaro akan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki. A koya mai ya gane cewa wannan abin kyakkyawa ne, wannan abin mummuna ne. In ya ga mutum ya yi abin da bai kamata ba, ya ce ba kyau kaza. Hatta iyayen, in yaro ya gina akan wannan an yi wani abu zai ce mama fa an ce ba a makaranta an ce ba kyau fa yin kaza. Ko kuma an ce a makaranta fa yana da kyau a rinka yin kaza. Yana umarta da kyakkyawan aiki yana hana mummunan aiki. Ya zama kammalalle kuma yana ƙoƙarin kammala wasu. Yanzu ya zama amfani kenan a cikin al'umma. Yanzu a fara ganin tasirin shi a cikin al'umma ya fita daga matsayin ciko kawai na adadi. Domin akwai mutumin da shi ciko ne na irga. An ce musulmi guda nawa ne a nan za a ce guda ɗari ne dawana shi yana cikin adadin. Amma an kai cire wannan adadin bai da wani amfani a cikin al'umma. Irga ne shi kawai. Saboda ba zai iya amfanar da mutane ba koda da amru bil ma'ruf da nahyi 'anil munkar. To amma mutum kammalalle wanda ya cika mutum musulmi to zai sifanti da wannan sifar. Shi yasa Allah duk a Qur'ani in ya tashi yaban al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yaban su ne da wannan sifa. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kun zama khayra ummatin ne saboda wannan sifa, kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki. Aka zargi Yahudawa, aka la'ance su. Me yasa Allah ya ce kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu? Saboda ba sa hani da mummunan aiki. To ki gina ƴaƴanki ko ka gina ƴaƴanka akan wannan kyakkyawan ɗabi'ar na kyakkyawan hali. In sun ga abu mai kyau su kwaɗaitar da mutane su aikata, in sun ga mummunan aiki su kwaɗaitar da mutane akan a tsoratar da mutane akan aikata wannan mummunan aikin. Amma abin mamaki za ka iya samun gida gashi nan da mutane sun kai 10 a cikin gidan. Amma ba mutum ɗaya mai amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar a gidan. Da ƴaƴan da kowa ga ƴaƴa sama da 10 a ciki, amma ba wanda zai zo ya ga wani abu ana yi mara kyau ya zo ya ce wannan abin bai kamata ba a daina aikata kaza a gidan nan. Ba wanda zai zo da wani abu mai kyau na alkhairi ya zo gidan ya ce ya kamata a gidan nan na ji falalar kaza da kaza da haka ya kamata mu zo mu rinka aikata wannan abin a wannan gidan. A samu mutum 10 sun rayu an haife su a gida sun taso, amma kuma ba wanda ya samu tarbiyyar amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar a cikin gidan. Wataƙila wani ma idan ya fara sai mutanen gidan su tsane shi a ce ya wani ai an zama ustaz. Da ya fara sai izgili a ustaz ko ustaziya, yaushe aka zama ustaziyan ne ce fa mai kaza da kaza sai ce za ki zo ki ce a rinka kaza ko a daina kaza. Izgilin mutanen gidan ma kawai sai ya hana mutum aikata wannan aikin. Da haka dole akwai buƙatar a tarbiyyantar da ƴaƴa akan wannan. Asasi na 8 ko na 9? Asasi na nawa? Ko ba a irgawa ne? Ya kamata a nuna wasu sai su lissafa mana daga farko yanda za mu gane yanda ake irgawa. Na nawa ne aka tsaya? Na 8. Asasi na 8. Bayan ya ce wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar sai ya ce wasbir 'ala ma asabak. Wasbir 'ala ma asabak. Asasi kenan muhimmi shine ka yi haƙuri akan duk abin da ya same ka. hakuri shine asasin cin nasara a rayuwa. Duk wanda bai da hakuri ba zai taba cin nasara a rayuwa ba. A addini ko a al'amuran duniya ba a taba cin nasara ba hakuri a ciki. Shi yasa ya gina shi akan wannan ka'idar na cewa wasbir alama asabaka, kai hakuri akan abin da ya same ka. Idan ka ce za ka rinka yi mutane umarni da kyakkyawan aiki, kana hana su mummunan aiki, ka kaɗe. Ka kaɗe. Domin ɗabi'ar mutane, a ɗabi'ar mutane shi ne yuhibbuna salihin wala yuhibbuna al-muslihin. Shi ne mutane suna son mutumin kirki. In mutumin na ƙwarai ne za ka zo ba ruwanka da kowa, kai na ƙwarai ne za ka ga mutane suna son ka. Amma daga sanda ka ce za ka zama muslih mai gyara mutane, to daga lokacin kuma kai za ka fi kowa baƙin jini, za a tsane ka. Inda in an yi kaza za ka zo ka ce a bari, ba kyau, kaza bai kamata ba. Ko kuma a yi kaza shi ne abin da ya dace, to daga lokacin kuma wannan ƙaunar da soyayyar za ta rushe. Da haka mutane mutumin kirki kawai suke so, ya yi kirkin shi shi kaɗai a karan kanshi, amma kada ya zo ya ce zai shiga ya mai da wani ya zama mutumin kirki. To dole sai mutum ya yi haƙuri, wasbir alama asabar. Haka kuma duk al'amari na biyayya da za ka yi, akwai wanda Allah zai jarrabe shi da iyayen, su ne za su zama matsalar shi a rayuwa, to dole sai ya yi haƙuri. Akwai wanda kuma za a jarrabe shi da 'ya'yan, su ne za su zama matsalar shi a rayuwa, sai ya yi haƙuri. Akwai wanda za a jarrabe shi da maƙwabta, su ne matsalar shi a rayuwa, sai ya yi haƙuri. Akwai wanda za a jarrabe shi da wurin aiki ko wurin kasuwancin shi, kowa da irin jaraba wanda Allah yake yi mai. Ba wanda yake zama kawai. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah bai barin mutane babu jarrabawa, babu gwaji. Da haka sai an jarrabe ka da jarrabawa iri-iri, da mai mutum zai ci jarrabawa shi ne haƙuri. Shi ne haƙuri. Wani a gidan ne Allah zai jarrabe shi a wurin tarbiyyar. Yana ƙoƙarin sai ya tarbiyyantar da 'ya'yan tarbiyyar da ta dace, kuma Allah ya jarrabe shi da mata wadda ita kuma rushe tarbiyyar take yi. Ko kuma ita tana iya ƙoƙarinta sai ta yi tarbiyyar da ta dace ɗin. Allah ya jarrabe ta da mijin da shi kuma rushe tarbiyyar yake yi, ba abin da ya dame shi. Shi bai yadda a takura ma 'ya'yan shi ba. Shi bai yadda a shiga rayuwar 'ya'yan shi ba, a bar su su yi abin da suke so. To haka jarrabawar take. To dole sai da haƙuri. Wasbir alama asabak. To tun da tasowa ka gina 'ya'yanka ko ki gina 'ya'yanki akan haƙuri a rayuwa. Su zama masu haƙuri. Kada su zama masu masifa da rigima da tashin hankali. Duk inda aka taɓo su a ce an taɓo 'ya'yan wance, an taɓo 'ya'yan wane, yawwa ya taɓo gidan wane, an san gidan nan gida ne na rashin haƙuri da rashin mutunci. A ki gina 'ya'yanki akan haƙuri, a nuna musu falalar haƙuri da darajar haƙuri da matsayin da Allah ya tattara daga masu haƙuri. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Da haka a tarbiyyantar da su akan wannan, a yi ta nuna musu haƙuri da mahimmancin shi. Idan aka ga yaro bai da haƙuri a cikin yara daga tasowar shi, a mai da hankali a kan shi, sai an mai da shi mai haƙuri kafin ya girma. To wannan yana daga cikin asasi na tarbiyya. Asasi na tara na kusa da na ƙarshe kenan, sai ce wala tusaqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusaqir khaddaka linnas, kada ka rinka kauda kai ga mutane, shine wala tusaqir khaddaka linnas. Tasqirul khadd shine ka rinka juya musu gefen fuskarka. Me kenan ake nufi? Me wannan yake nunawa? Rashin kimanta mutane. Sai ya juya mai ƙeya, mutum yana ma magana kama kalli ba ma ka kallon shi, baka damu da shi ba. Wulaƙanta mutane da rashin ɗaukan mutane da ƙima. To kada ka yi wannan. Wala tamshi fil ardi maraha, kada kuma ka rinka tafiya da taƙama a bayan ƙasa. Me kenan wannan? Girman kai da isa. Kada ka rinka wulaƙanta mutane, kada ka rinka girman kai da isa tsakaninka da al'umma. anan an dawo rayuwa a cikin society da mutun yake rayuwa a cikin su a tarbiyantar da shi akan yaya kamata ya mu'amalanci mutane duka wayancan abubuwan da aka faɗa a baya galibi a cikin gida ne da idan rayuwar mutum to yanzu in ya fito waje zai yi mu'amala da mutane yaya kamata yayi ka zama fuskar ka tana fuskantar mutane baka dauce ma mutane kai ka zo ka wuce ta wurin mutane ka dauce kai saboda ba kada kai musu sallama kada kai musu magana a wala tusir khaddaka linnas ka zo kana tafiya kana takama kana nuna isa kai wane ne kai dan wane ne kai ka mallaki kaza kai kana da kaza a wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya da takama da isa a bayan kasa da haka in za ka yi tafiya ka yi tafiya wadda ta dace ka yi tafiya wadda babu nuna girman kai da isa a ciki to a tarbiyantar da yaya akan wannan domin wani yaro tun yana karami zaka ga in ya fito shi ba wanda ya isa da shi duk wani yaro da zai gani wannan ba sa'an shi bane wayannan ƴaƴan talakawa ne wayannan ƴaƴan kaza ne wayannan mu baban mu kaza ne da haka yana ji ai baban shi kaza ne ko maman shi kaza ce da haka yana ganin bai ma kamata ya kula wayannan ba da haka zai taso tun yana karami yana kauda kai ga mutane yana watsi da mutane bai da tarbiyyar kyakkyawar mu'amala da mutane da haka wannan yana daga cikin asasi wanda yake rushe tarbiyyar mutum sannan tafiya da takama da girman kai akwai yaran da tun suna kanana da ka fito kaga yanda suke tafiya akan hanya ka san cewa wannan tafiya sai ta ne nuna isa da girman kai yana ganin kowa ba kowa bane shine wani abu baya tafiya ta tawazu da kaskantar da kai to a tarbiyantar da su akan ya ake tafiya akan hanya in an fito titi ya ake fuskantar mutane ba a kaudauce ma mutane kai ba a kauda kai ga mutane ba a share mutane sannan kuma ba a tafiya ta isa da girman kai shine wala tamshi fil ardi maraha sai ce inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ka sani allah baya kaunar duk wani mai nuna isa mai nuna alfahari a cikin mutane allah baya san shi shi yasa duk wanda ka gani yana tafiya ta takama da alfahari yana kauda kai ga mutane to wannan abin tausayi ne a cikin mutane saboda kana so ka nuna cewa ga wani kana ganin wanda allah baya so kana ganin wanda allah baya so a idanka to ki guji ki tarbiyantar da ƴaƴanki su rinka fitowa a matsayin waɗanda Allah baya so baya ƙauna shine su fito da sifar wulakanta mutane da rashin ganin girman mutane da kuma tafiya ta takama da girman kai akan hanya to wannan alama sai ta cewa Allah baya ƙaunar waɗannan ƴaƴan da haka tarbiyyarki ta zama tarbiyyar banza mara amfani kin gama wahala kin ciyar da su kin yi kaya da ɗinki wataƙila ma kuɗin da kika kashe kika yi musu ɗinki shi ya sa suke jin cewa su wasu ne to amma kuma Allah baya son su baya ƙaunar su inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wannan ita ce gaba ta tara da ya kamata a tarbiyyantar da ƴaƴa a kai a iyaye su rinƙa sa ido a kan ƴaƴansu duk wanda aka ga alamar girman kai da rashin mutunta mutane a tattare da shi to a mai da hankali a kan shi a gyara mai wannan ɗabi'ar a seta shi saboda kada ya shiga cikin waɗanda Allah baya so duk wanda Allah baya so kuwa to wannan ya halaka duniya da lahira sannan asasi na goma na ƙarshe sai ce waqsud fi mashik waghbuz min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir yace ya kai ɗana idan za ka yi tafiya waqsud fi mashik a can an yi maganar masu tafiya ta takama to yaya kamata mutum yayi tafiyar idan zai yi sai ce waqsud fi mashyik ka rinka zama tafiyar ka ta zama tsakatsakiya shine alqasdu qasdu al-umuri awsatuhu abin da yake tsakatsakiya shine waqsud fi mashyik in za ka yi tafiya ka rinka tsakatsakiya dan wani shi ba girman kan yake da shi ba komai ba amma idan ya fito yana tafiya sai ka mai sannu ka dauka mara lafiya ne shi ba shi da lafiya yana tafiya yana laƙai-laƙai ya tsugunar da kai wai duk taƙawa ne wannan da tsoron Allah a wannan ba taƙawa ba ne ba tsoron Allah ba ne wannan tafiya tsaka-tsakiya ake yi a ganka a game lafiya a ganka a ga lafiyayye wanda Allah ya mai ni'ima. Dan haka ba a yadda ka zo kana tafiya bagazan bagazan ko kina tafiya bagazan bagazan a titi kamar tabbaba ba. Ba a yadda kuma kizo kina tafiya ko kana tafiya kamar mara lafiya ba. Shine waqsud fi mashi, ka tsaya a tsakiya, ka tsaya a tsakiya, kana tafiyar lafiyayyu kuma baka tafiyar mahaukata, baka tafiyar marasa lafiya, tafiyar ka ta lafiyayye ne. To wannan shine tafiya tsaka tsakiya. Maza suna yi, mata suna yi, ya fito yana tafiya sai ka ce wani ɗan daudu, wannan babu ƙasudu a ciki. Ka yi tafiya kaman mutum, ko kuma ya fito yana tafiya kaman wanda ake bi a guje, kaman an biyo shi, yana tafiya bagazan bagazan ba natsuwa a ciki kwata-kwata. Kullum ka gan shi yadda ka san irin wanda aka ce mai gashi nan zai yi tafiya, mota za ta tashi ta bar shi, a haka yake tafiya. Yana tafiya assalamu alaikum a gurguje a gurguje, wannan babu natsuwa a ciki. To duka waɗannan abin zargi ne. To haka ita ma mace, kaga mace ta fito tana tafiya tana rangwada tana karairaya akan titi, wannan babu kasdo a cikin wannan tafiyar. Ko kuma ta fito tana tafiya bagazan bagazan ba natsuwa, wannan babu kasdo. Da haka ta tsaya a tsakiya, waqsud fi mashi, ka tsaya tsaka tsakiya a tafiyarka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yana tafiya, tafiya yake yi tafiya ta gaske. A wata riwayar hadisin yake cewa wa ka annama yanhadiru min jabal, kamar manzon Allah yana gangarowa daga sama ne in yana tafiya. Tafiyar shi kaman gangarowa yake daga sama. Idan mutum yana gangarowa daga sama, za a ga wannan tafiyar laƙai-laƙai a jikin shi kaman mara lafiya, ba za a gani ba. Sannan ba za a ga gudu sauri-sauri da yawa ba, saboda kada gudun mutum ya kifa ya zame. A'a, za a ga tafiya ce ita ba sauri ba, ita kuma ba laƙai-laƙai ba. To haka yake tafiya tsaka-tsakiya. Haka ake buƙatar a tarbiyyantar da yaro a wurin tafiya. Amma za ka samu wani uban ma bai sanya tafiyar 'ya'yanshi take a hanya ba, wata uwar ba ta sanya tafiyar 'ya'yanta take a hanya ba. Wannan kawai ya isa ka fito wata rana ka bi su a baya ka ga ya suke tafiya, saboda ka seta musu yanda ake tafiya, ka gyara musu ya ya kamata su rinka tafiya. Da haka wannan a titi kenan an fito. Sannan abu na biyu, waghdud min sautik, ka sauce sautinka, ka rage volume ɗinka. Kada ya zama an zo magana, maganarka kawai ake ji, sautinka ake ji duk inda aka zo. Akwai wanda duk inda ya zo wuri, to fa sai an gane akwai wani a wurin. Akwai wanda duk inda ta je, ana zaune za a ce wancan ta zo, ba fa ganinta aka yi ba. Daga makwabta can za a jiyo cewa yanzu wancan ta zo gidan wancan. Saboda me? Saboda sautinta. To wannan babu tarbiyya a ciki. Ana buƙatar sauti ya zama tsaka-tsakiya. Duk wanda za ka yi magana da su, a ƙa'idar magana a sauti madaidaici, shi ne ka ji yadda waɗanda kake magana da su. Amma akwai wanda in zai yi magana bayan ya ji yadda wanda yake magana da su, duk wanda yake kusa da wurin ma sai ya ji me ake yi. Akwai wanda su asali Allah ya halicce su a haka, wannan ba matsala ba ne, sai su rinƙa ƙoƙarin saukewa. Haka Allah ya halicci sautinsu da ƙarfi, ba sa iya control ɗin sautin, wannan kuma illa ne, matsala ne, sai su nemi ya za su yi su gyara. Amma sauti da ake buƙata, ana buƙatar sauti ya zama matsakaici, daidai wa daidai. In kana magana da mutum kai da shi a nan, ya zama shi kake ziyarwa. Abu Bakar da Umar radiyallahu anhuma, kamar yadda mai riwaya yake cewa idan suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace in suna yi ma manzon Allah magana, wanda yake gefe a zaune a majalisin baya jin abin da suke magana da manzon Allah, saboda shi suke jiyarwa. Amma ya zama kai kana alfahari da ɗaga murya, ko kina alfahari da ɗaga murya, ke ji inda kika je, ai mu ba ma shiru, ai mu ba a sirri da mu, ai mu kaza, wannan ai shirme ne, aibanta kanki kike yi ko aibanta kanka kake yi. Shi yasa da ya tashi sai sifanta wannan da wata mummunar sifa, da ya ce waqsud fi mashika waghdud min sauti, sai ya ce me inna ankara al-aswati la sautul hamir, mafi munin sauti shine sautin jaki. Ma'ana me ake so a faɗa mana a nan kenan? Idan kai mai ɗaga sauti ne, ke kai mai ɗaga sauti ce kina jin cewa wani abu ne, to salaf ɗinki da kike koyi da shi shine jaki. Jaki shine abin koyinki a wannan babin. Naka mafi munin sifa kenan, a ce ka ɗauko wata sifa ta jaki shine abin kwaikwayonka. In an ce waye magabacinka na ƙwarai a kan wannan ɗabi'ar da ka ɗabi'anci da kai da shi, sai ya ce me jaki. Shi yasa aka ce inna ankara al-aswati la sautul hamir, mafi munin sauti shine sautin jaki. Shi yasa malamai suke cewa inda a ce ɗaga sautin da magana da ƙarfi da ɗaga murya, inda a ce ɗabi'a ce mai kyau, to da Allah bai keɓanta jaki da wannan ɗabi'ar ba. Shi yasa gayar mai ɗaga sauti, gayar abin da zai iya yi shine ya ce yau ya kamo jaki, shine ƙololuwar maduƙar inda yake so ya kai, ya ce yau ya kawo jaki. Jaki ne dai duk inda ya zo in zai yi kuka sai an san akwai shi, sai ya kai kilomita ɗaya ko ana jiyo shi. To a gayar abin da za a yi a ce yau kin kamo jaki, sai a tafa ko a tafa mata ta yi ƙoƙari. Da aka ɗaga sauti al'ada ce wadda take ta jaki, ba al'ada ba ce wadda take ta mutum. Sai idan kin sami yara ko ka sami ‘ya’yanka ka gane cewa wani in zai yi magana ɗaga sauti ne da shi bai iya magana a hankali, daga nan sai a fara tarbiyyar shi. Duk inda ya ɗaga sauti a ce a ya yi sama yi ƙasa, a ta seta shi har sai ya zama wanda zai iya magana a daidai da daidai. Shi yasa za ka samu wasu gidajen in ka je sai ka rayu a kusa da ɗakunansu sama da shekara ɗaya baka taɓa jin me yake faruwa a cikin ɗakunan ba, kuma da ‘ya’yan da komai a ciki. Amma kuma wasu gidajen in ka je minti ɗaya ko minti biyu duk abin da yake cikin gidan sai ka sani, saboda duk wanda zai yi magana babu seti a magana. Wani gidan wani ya je wani gidan ya ce kafin a kawo, ya je baƙunta wani gida ya ce kafin a kawo mai abinci na baƙo da za a kawo mai, duk abin da za a kawo ya sani. Wannan yaron daga ya ce mama ba a sa kulan shinkafa ba, wannan kawo kaza, wannan abin nan zoɓen bai yi sanyi ba, duk abin da ake yi a cikin gidan ya ji ya gama, duk abin da za a kawo yanzu ya gama ji, saboda babu control ɗin sauti a gidan gaba ɗaya, ba tarbiyyantar da su a wannan tsarin ba. To haka za su je duk inda za su je, in suka je gidan miji aka aurar da su a ɗakin mijinsu, duk abin da yake faruwa tsakaninsu da miji ana ji a waje, maƙwabta na ji, maƙwabtan ɗakunan suna ji, yau an yi faɗa, yau an shirya, yau zaman lafiya suke, duk an sani. Saboda me? Saboda kawai tarbiyyar sauti da aka samu matsala a kanta. Amma in ba aka samu wannan matsalar ba sai ka ga asiri a rufe, a yi faɗan, a shirya, a gyara, a yi komai, ba wanda ya san me aka yi. To wayannan asasin su ne za mu iya ɗauka guda goma a cikin ƙissar Luqmanul Hakim dangane da gina tarbiyyar ‘ya’yanmu. Haka duk wanda ya lazimci wayannan to insha Allahu zai samu inganta tarbiyyar ‘ya’ya, musamman ‘ya’ya mata, sai ya samu shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda hadisai suka gabata. Wannan shine gaba ta lokaci ya gaba, wannan shine gaba ta farko daga cikin gabobi guda hudu. Da haka dole, ina gani dole mu kulle shi a nan, in Allah madaukakin sarki ya sa mu an samu wani lokaci nan gaba sai mu zo mu ƙarasa waɗannan gaɓoɓin guda hudu. Ina na ce mun kasa abin gida biyu, mace kafin aure da mace bayan aure. Mace kafin aure tana da gaɓoɓi guda biyu, bayan aure tana da gaɓoɓi guda biyu. Kafin aure gaɓoɓi guda biyu, gaɓa ta farko shine a matsayinta na ‘ya, shine yanzu abin da muka yi bayani a kan shi, matsayin mace na ‘ya da kuma haƙoƙin da ka haƙoƙinta da yake kan iyayenta da abin da ya kamata su kula da shi wurin tarbiyyantar da ita. Yanzu abin da ya rage mana a gabata a kashi na farko shine mace a matsayinta na ƴar uwa. Menene alaƙar ƴan uwa da ƴar uwarsu mace yayye da ƙanne? Menene haƙƙin shari'a da ya dora musu dangane da kulawa da mace da matsayinta? Sannan mu shiga bangare na biyu, bayan ta zama mata, a matsayinta na mata menene haƙƙoƙinta da kuma darajar da Allah ya bata? Sannan kuma bangare na biyu, bayan ta zama uwa ita kuma anan a matsayinta na mata din, in ta zama uwa menene haƙƙoƙinta da darajar da shari'ar musulunci ta bata? Wannan zai nuna mana irin kulawa da shari'a ta ba mace wanda babu wani wuri a wani addini ko a wata al'ada ko a wata ƙungiya wanda mutum zai iya samun irin wannan kulawar da shari'ar musulunci ta baiwa mace. Da haka dole za mu kwana a wannan gabar insha Allahu ta'ala. In Allah madaukakin sarki ya sa wani lokaci mun samu wata fursar sai a dora daga inda aka tsaya. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.